This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfilu Hashim da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na safiyar yau Litinin 4 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
To Hawwa, a kokarin shawo kan sauran masu zabe da basu yanke shawara wanda za su zaba ba, ƴan takarar neman shugabancin Amurka sun nufi wasu jihohi masu matuƙar muhimmanci a zaben. Jiya Lahadi, Isra'ila ta ce ta kaddamar da wani sumame ta kasa a cikin kasar Syria, inda ta kama wani dan kasar ta ikirarin cewa yana da hannu a cikin cibiyoyin sadarwa na Iran. Daga nan za a yi cewa sojojin tarayyar Afirka biyu ne suka mutu, sannan na uku ya jikkata sakamakon harin makamin mai linzami da kungiyar Al-Shabab ta kai jiya Lahadi a sansanin su.
Kanan labaran kenan. Kamar yadda aka sani, yau take ranar jajibirin babban zabe a nan Amurka, inda Amurka masu kada ƙuri'a za su fita rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da sauran wakilai a matakai daban-daban. Akwai manyan 'yan takarar shugabancin ƙasa biyu, Donald Trump na jam'iyyar Republican da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat, a wata fafatawa ta ƙudda-ƙudu da mai rabo ka ɗauka. Don haka jakar shirin tamu a yau cike take da batutuwa da suka shafi zaɓen da ake shirin gudanarwa nan da sa'o'i masu zuwa. Farko dai muna tafi da tattaunawa kan yadda zaben ka kasance a jihohin nan da akan wato da kan zama na raba gardama, wato swing state.
Abin da za a kira swing state shine ba a tabbatar wanda zai ci ba, ko Democrats ne ko Republicans.
Haka zalika, za mu ji irin darussan da kasashe musamman na Afirka za su iya tsuntsunta daga zaben na Amurka. Yan jarida da sauran masu sharhi su ma sun tuka albarkacin bakinsu game da irin yadda suke kallon zaben na Amurka, wadda a iya cewa ita ce jagaba a tsarin mulkin iri na demokaradiyya a duniya.
In Amerika ba ta shiga cikin lamari ta tausaya musu ba, sai ga a ƙarshe sun sha wahala kamar yadda ke faruwa yanzu a wasu ƙasashen.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran batutuwa da ke tafi akan zaben na Amurka. To amma da farko ga kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya, ga labarin duniya. A kokarin shawo kan sauran masu zabe da basu yanke shawara wanda za su zaba ba, tare da tabbatar da magoya bayan sun fita rumfunan zabe, mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban kasar Donald Trump sun yi tattaki a jiya Lahadi zuwa jihohin da ake fafatawa a siyasance kwanaki biyu gabanin zaben kasa na ranar Talata, na sabon wa'adin fadar White House da zai fara a watan Janairu. Harris, ya takarar jam'iyyar Democrat, ta nufi Michigan da ke tsakiyar maso yamma, ɗaya daga cikin jihohi bakwai da ƙuri'un jin ra'ayi ya nuna cewa ƴan takarar na kankan da juna, kuma babu tabbacin abin da ka iya faruwa. Lissafi ne na siyasa ya nuna cewa dukkan ƴan takarar da wato duk ɗan takarar da ya kama hudu ko sama da haka daga cikin jihohin bakwai da ake gwabzawa da juna, to zai iya zama shugaban ƙasar na 47. Trump, ɗan takarar jam'iyyar Republican da ke neman zama shugaban ƙasa na biyu kacal da zai yi wa'adinsa na biyu ba a jera ba, ya nufi wasu jihohi uku da ake fafatawa, inda ya gudanar da wani gangami a wasu ƙananan birane, inda yake fatan samun ƙuri'u a yankunan karkara don cike giɓin da ake sa ran har za ta bashi rata a gagarumin wato a garuruwan da jam'iyyar Democrat ta mamaye. A ɗaya bangaren kuma, wani alƙalin tarayya yanke hukuncin cewa jihar Iowa za ta iya ci gaba da ƙalubalanta sahihancin ɗaruruwan ƙuri'u daga waɗanda ba 'yan ƙasar ba. Hukuncin da aka yanke a jiya Lahadi ya kasance shan kayi ga masu sukan lamirin batun da suka ce yunƙurin na barazana ga 'yancin kaɗa ƙuri'a na mutanen da suka zama 'yan ƙasar Amurka kwanan nan. Babban lauyan gwamnati da sakataren jihar sun yi zargin cewa bincike da yiwuwar cire sunaye 2000 zai hana yin zaɓe ba bisa ƙa'ida ba daga waɗanda ba 'yan ƙasar ba. Jam'iyyar Republican, wato 'yan jami'an jam'iyyar Republican a duk faɗin Amurka sun sanya yiwuwar jefa ƙuri'a daga bakin hauren da ba 'yan asalin ƙasar ba a matsayin wata babbar matsala, duk da cewa ba kafasfai ake samun hakan ba. A jiya Lahadi, Isra'ila ta ce ta kaddamar da wani sumame ta kasa a cikin kasar Syria, inda ta kama wani dan kasar Syria ta ikirarin cewa yana da hannu a cibiyoyin sadarwa na Iran da ke goyon bayan wato mayakan a yankin. wato harin da Isra'ila ta kai Siriya shine na farko rikicin yankin gabas ta tsakiya da aka shafa watanni 13 ana yi. Siriya dai bar tabbatar da harin ba. Rundunar sojan Isra'ila bata bayyana inda aka kai harin da kuma lokacin da aka kai harin ba, amma sun bayyana mutumin da aka kama a matsayin Ali Suleiman Al-Assi, kuma ta ce yana zaune ne a yankin Saida na kudancin Siriya. Isra'ila ta ce an shafa watanni da dama ana sa ido kansa, kuma yana da hannu a shirye-shiryen da Iran ke yi na kai hari a yankunan Dongolan da Isra'ila ta mamaye kusa da kan iyaka da Siriya.
Gaba kaɗan a cikin shirin Sarfili zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu je ga tattaunawa da babban editor sashen Hausa Grace Aliyu Abdu ta yi da wani mazaunin jihar Georgia ta nan Amurka Dr. Muhammad Laden kan yadda zaɓe ke kasancewa a jihohin nan da ake ce ma swing states a zaben shugaban ƙasar.
Abin da za a kira shi swing state shine ba a tabbatar wanda zai ci ba, ko Democrats ne ko Republicans, domin abin ya kai kusa kware a wannan jihar. Saboda shi yasa ake kiran shi swing state. Wancan karon Biden ya ci, kafin wannan Trump ya ci, so yana canza kowane lokaci.
To menene yasa ita wannan jiha daga cikin jihohin nan da ba su da tabbacin jam'iyyar da za ta ci zaben nan ake samun haka, kasancewa galibin jihohin Amurka akwai jam'iyyu takamammu da suke marawa ba, me yasa su waɗannan jihohin nasu ya bambanta?
Eh, kamar nan akwai abin da yasa akwai bakake da yawa nan, akwai kuma Turawa waɗanda suke so irin abubuwan da Democrats ke yi. So don ka haɗa wannan, kuma akwai mutane da suke tasowa daga waɗansu jihohi su zo nan. So don aka haɗa wannan, to yawanci shi yasa abin da yake zama kusa kware a nan a nan jihar nan.
To kowace jiha dai duk da yake zaɓe ne na ƙasa, amma kowace jiha akwai abin da ya fi tsone mata ido. Dan wannan jihar taku ta Georgia, ainihi menene mutanen jihar suke son su ga shugaban da za su zaba yayi?
Ai, abin ya danganta da inda kake a jihar. Waɗansu suna son batun tsaro, waɗansu suna son batun tsada abubuwa. To ya danganta, kamar in ka je kamar local government, kamar county din da yawanci suka fi bakake da yawa, su suna lura da sha'anin abubuwan tsada da yawa. In ka je kamar arewar jihar inda akwai Turawa da yasu batun tsaro suke yi da kuma masu shigowa kasan, kamar immigration kenan. So in kada wannan rabi-rabi ne duka Democrat da Republicans a wannan jihar.
Kowace kasa yadda ake gudanar da zaɓe ya bambanta. Ga waɗanda suke sauraron mu galibi da suke zaune a nahiyar Afirka, gaya mana yadda zaben Amurka nan ya bambanta da abin da aka saba gani a Najeriya, kasancewa ka san yadda ake a Najeriya ka shayi.
To kin san kamar nan jihar namu, an saba jefa kura'a mako biyu da suka wuce wanda suke kira early voting. So kowane county kamar local government kenan suna da wurare da yawa inda za ka iya zuwa ga jefa kura'arka. Wannan mako biyu da suka wuce kafin ran Talata kenan. To wannan yakan sa abin ya yi sauki kwarai da gaske, ba kamar Najeriya inda sai ranar kura'a za ka je ka jefa ba.
Yaya batun yakin neman zaɓe a ƙasashen da dama na duniya, akwai wa'adin da aka keɓe ma 'yan takara daga lokaci kaza zuwa lokaci, ko kuma rana kaza zuwa rana kaza za su fara yakin neman zaɓe a kuma dakatar da yakin neman zaɓe? Ya ake yi a nan?
Nan ai ba yanke komai, yanzu nan ba su da kima. Kowane lokaci kaga dawa za ka yi a ta talabijin ne, da su aika maka da text ne, to TikTok ne, komai suna aiko maka domin ka zaɓi mutuminsu. To daga nan ba wani wannan ba wani doka da suke hana yanda, amma ba ka iya zuwa ka yi batun zaɓen a wurin da ake jefa kuri'a.
To kai Dr. Ladan, kai ka riga ka kada kuri'a ko?
A ni tun mako ɗaya da rabi da suka wuce na wurganawa.
Wato kai ka yi irin waɗanda suke 'yan wurin nan kenan kamar nima?
Ni kowane lokaci da wuri nake yi, ban jira sai ranar.
Yaƙin neman zaɓe kamar waɗanda suke yin aikin 'yan sa kai, yi mana bayani kan yadda yaƙin neman zaɓe da goyon baya da kuma masu aikin sa kai ya bambanta da yadda ake harkar siyasa a Najeriya.
To kamar masu aikin kai waɗanda kamar volunteers kenan, waɗanda suke kula da zaɓen, su ba wannan ba su ko ɗari, su kuma ba su tare da ko Republican ko Democrat, su kai wannan su yin sabida Allah suka yi. Saboda haka in dai waɗanda su masu neman takara din sukan nemi kuɗi ma akwai mutane masu kuɗi suke ba su miliyan miliyan kuma yawanci sukan nemi kaman yawanci mutane za ka ban dala 5 dala 10 ko ni ma na ba wadansu kaman dala 20 dala 30 to haka suka yi ta ko maka da tax da Allah ka taimaka mun da dala 10 dala 20 to haka yawanci suke tantara kuɗin da za su yi campaign da shi amma kuma akwai dan tsirin masu masifan kuɗi sukan ba su miliyoyi da yawa to yanda suke tsara kuɗin su kenan su yi su abin da ya kamata
to menene kake jin a tsakanin yan tirani sun hada da waɗanda suka fito kasashe daban-daban menene kake jin yan tirani musamman waɗanda suka fito daga kasashen Afirka suke fadi dangane da wannan zaben menene ya tsone musu ido menene fargaban su menene kuma burin su
wadansu fargaban yan tirani waɗanda ba su da takardu suna tsoro in wani ya shigo zai iya tura su ya koma da su kasashen su don su abin da ke ba su tsoro kenan amma kaman nan wannan jihar namu ba mu da akwai yan tirani din amma ba da yawa sosai ba amma muna da su saboda haka nan batun road security shike ke da mutane da mutane a wannan jihar akwai yan tirani din amma ba da yawa haka ba
Grace Alheri Abdi kenan a tattaunawa ta da Dr. Muhammad Ladan wani mai sharhi a nan Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Sojojin tarayyar Afirka biyu ne suka mutu sannan na uku ya jikkata sakamakon wani harin makami mai linzami da kungiyar Al-Shabab ta kai jiya Lahadi a sansanin su dake kewayen filin jirgin saman Mogadishu. A wata sanarwa da shugaban tawagar wanzar da zaman lafiya na tarayyar Afirka a Somalia ATMIS kuma wakili na musamman na shugaban hukumar tarayyar Afirka SRCC Muhammad El Amin Yusuf ya fitar yayi Allah wadai da harin da aka kai a cibiyar da aka fi sani da sansanin Haleni. An yi imanin cewa an yi amfani da roka mai girman milimita 107 a harin. Rahotanni sun ce an harba rokoki akalla hudu a harin. Mummunan harin ba zai hana mu da jami'an tsaron Somalia musamman da dawwamin zaman lafiya a Somalia ba, in ji Yusuf a cikin wata sanarwa da aka buga akan shafin X tsohon shafin Twitter. Saƙon ya ci gaba da cewa suna sake jaddada aniyarsu ta yaƙi da ta'addanci da gina Somalia mai lumana da wadata. Daga ƙarshe mutane 14 ne suka mutu sakamakon wata walƙiya da aka yi a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin Uganda kamar yadda 'yan sanda suka bayyana jiya Lahadi. Lamarin ya faru ne ranar Asabar a gundumar Lamo mai nisa. Kakakin 'yan sanda Kitu Rusoki ya ce wasu mutane 34 sun jikkata, ya ce har yanzu ba a gano sunayen waɗanda abin ya shafa ba. Mazauna sansanin Falabek wanda galibi da ke dauke da 'yan gudun hijira daga Sudan ta kudu sun kasance suna halarci taron addu'o'i a ginin da karfe lokacin wani ginin karfe lokacin da aka yi walƙiyar.
Sarfi Lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Soma Adalla har yanzu dai muna kan batun zaben Amurka da zai gudana a gobe 35 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu, inda har ila yau Grace Alheri Abdu ta tattauna da Aminu Al-Yakub Lame mazaunin jihar Ohio inda ya fidi mana biri kan yadda masu kada ƙuri'a suka zabu su fita rumfunan zabe da ma sauran batutuwa da suka shafi zaben.
A gaskiya mutane suna wato sun haku akan jefa ƙuri'a a wannan karon.
Menene yasa?
To ina ji kaman wato yadda na farko a jihar Ohio saboda kalamun da Trump ya yi da kuma cewa wato mataimakin sa wato dan majalisar dattawa ne mai wakiltan nan jihar Ohio musamman kuma wannan garin na cikin wato gefen sashin Ohio da yake wato wakilta a majalisar dattawa. To ina ji saboda wannan abubuwan amma kuma musamman saboda a nan Ohio akwai wato akwai wani ƙuri'a da suke jefawa na farko saboda a raba akwai wato hukumar da suke rarraba gundumar jefa ƙuri'a. Yawanci fatin da take cikin gwamnati so suke yi gwamnan ne zai naɗa mutane kuma dokan da ya kamata a naɗa mutane ne 5-6 wato 6 gwamnatin da take ci za su naɗa mutum 6 gwamnatin da kuma bata ci za ta wato kamar electoral redistricting board wacce kuma bata abin nan so to nan jihar akwai mutum 6 Republicans akwai kuma mutum 5 Democrat to su suke yawanci kuma wato saboda abu na ƙuri'a ne in aka je zanzana layin wato suna zanzana layin ne kuma wajen da za su samu ƙuri'u da yawa in aka zo zabe kowane shekara hudu akan yi wannan. To gaskiya mutanen Ohio suna fushi da wannan don so 7 suna kaiwa kotu kotun kuma da wato babban wato mai jin kara na babbar kotun jihar wanda babban dan gwamnatin jihar ne ya sha yanke hukunci akan cewa gwamnatin bai yi adalci ba yadda aka zana saboda gwamnatin shine chairman na hukumar wato kasafa gundumomin zabe to yawanci kuma saboda sun tura mutane da yawa cikin wajeje kamar yanzu ɗan bagake wanda yawanci suna zaben ɗan democrat ne sai suka sa su a gefen da basu da rinjaya wanda gefen da aka yawanci suka karkasa ɗan bagake din sai zaman cewa basu da rinjaya yadda yawansu bai kai su zabi wato ɗan takarar da zai wakilce su ba ko wanda suke so dole sai sun zaɓi republican saboda ƙuri'ansu ba zai kai wanda suke so ya ci ba to shi yasa kotu suka ce so bakwai kotu a jihar nan babban kotun kasa nan jihar suke cewa wannan abun bai yi wato kin ga wannan ya sa mutane da yawa sun fito amma duk da
wato kenan wannan batun saki tsarin iyaka zaben na ɗaya daga cikin batutuwa da ku a jihar Ohio za ku kada kuri'a kai a wannan babban zabe
yawa akwai wannan Ohio yawanci da Republicans sun fiya akwai kuma wanda wata kila Republicans sun mai yiwa za su je su zabe ne ba za su zabi saboda sun yi fushi wato su zabi Kamala Harris zai yi hakan ne zai yi kuma za su je ne sun yi fushi dan abin da ake faɗa dan ko gwamnatin babin bayan su akan wannan kalaman da suka yi
to wace rawa jami'an tsaro suke takawa a ranar zabe musamman
a yawanci a gaskiya ba an banda kawai wato wanda za su kula da traffic yawan motoci da shauransu masu wucewa da shauransu ko kan motoci su akwai dai zaki ga jami'an tsaro amma ba sojoji ba kuma yan sanda ba
eh ba kamar yadda ake a can ga suna a ko ina dan
wannan nan ba haka suke ba nan dai zaka ga wajen da traffic mutane za su kwana su shiga akwai sharif wanda sharif sune kamar masu jami'an tsaro na kamar local government kenan anan
wato mutane kowa kan tafi cikin natsuwa yayin abin da yake dan cikin natsuwa kenan babu wani ba a fargaban cewon za a tada hankali saboda haka a jigin jami'an tsaro a kowace mazaba kenan
a babu ni dai ban taba gani ba anan ban kuma taba jin labari ba dai musamman nan jihar Ohio
to ka bayyana abin da ya dauki hankalin yan jihar ku ta Ohio baki daya me kake ji tsakanin yan gudun hijira musamman kamar waɗanda suka fito a nahiyar Afirka
a yawanci mutane sun yi fushi da wannan abun kuma musamman shi da Trump tunda yawanci mun san halin Trump tunda gaskiya yan mutane yan wato wasu kasashe da suke nan ba sa jin dadin wannan kalamun ba su jali ba ko kadan to ya kuma danganci wato siyasar mutane akwai kuma wanda yawanci ya kuma danganci wanda kike magana da su akwai yawanci kuma musulmai wanda yawanci ba su san duka wato ra'ayin ko ita Harris ko Trump musamman game da yadda ake abubuwan Palestinawa.
To su za su kada kuri'a ko kuma ba za su kada kuri'a ba?
Wa yawanci za su kada kuri'a wato kamar saboda me ya tura suna ce lesser of evil. Saboda duk wani abu wato policy na shirye-shiryen ƙasar America na ƙasar waje musamman kula da ƙasashen waje ba ya canji sosai daga gwamnati zuwa gwamnati ko Democrats ko Republicans. To amma kuma ko wanda aƙalla wanda za a zauna dai a yi magana da su wasu abubuwan ya zama da cewa sun sauƙaƙa saboda mutane su samu hali dai ɗan zaman lafiya hakan nan.
Kana ganin akwai waɗanda suke da ra'ayin cewan har ma a tsakanin waɗansu mata da muka yi hira da su suna ganin cewan duk da yake ita ita takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris tana da goyon mata goyon baya musamman tsakanin mata waɗanda su ne suka fi yawa a cikin jerin waɗanda suke zuwa kaɗa kuri'a ɗin nan tana ganin cewan kamar kasancewarta mace kasancewarta baƙar fata ya yiwu Amurkawa ba su shirya shugaban ƙasa irinta ba
zai yiwu hakan kin san kuma da yake akwai kuma mazan ma wanda a yanzu ko bakake akwai bakake maza wanda ba su goyon bayanta kuma saboda ba su yarda da cewa mace za iya zama mace ta shugabancin ƙasa ba to amma kuma matan yawanci akwai wanda yawanci kamar wato abun na wato polls na neman ra'ayi yana nuna cewa yawancin mata akwai wanda su Republicans ne amma kuma suna goyon bayanta saboda wato akwai abu musamman wanda duk matan ƙasar yake haɗa su musamman mata wato wanda shekarunsu bai wuce 50 ba wataƙila daga shekara 20 zuwa 35 kamar yadda abubuwa ke nuna yadda suke magana wato akan abortion wato
zubar da ciki
reproductive health
wato abin da ya ɗauki ɗaukar ciki da haihuwa ko
yawa abubuwan shani daukan ciki da aihuwa da yadda mata nan za su iya barin abubuwan shani aihuwan sai sun kai kamar wasu shekaru hakan nan saboda aiki ko kuma in sun fara sai sun fara aiki din sun dan kai wani matsayi sannan suna so su aihu to kin san yawanci wannan saboda akwai wanda akwai wato abubuwan na abubuwa wato fasaha da yadda mata za su iya duk da basu ma basu kai lokacin aihuwan za su iya wato tsayar da aihuwan sai lokacin da suka shirya saboda su shirya family planning da haka
to madalla masu roka da dai a shafa'a gobe ta ranar zaben shugaban kasa a nan Amurka rana ce da Amurkawa masu kada ƙuri'a suka dade suna tsamayar ta yanzu ma ga wata tattaunawa da abokiyar aiki ma Aisha Ma'azu ta da Abdullahi Mustafa dan jarida a Maiduguri Najeriya dangane da yadda yake kallon zaben na Amurka
to ba shakka ita Amurka daman wacce ma ba da mama domin ko a harka ta siyasa a kasashen Afrika musamman ma dai Najeriya takan yi koyi da kasar Amurka to duk lokacin da abu ya danganci siyasa gaskiya Najeriya ko kuma in Najeriya suna karkata zuwa ga abin da yake faruwa haka nan ma su ma injiri da babur su a baya ba musamman duk lokacin da aka ci irin wannan zabe bare ma wannan zabe mai tarihi a cikin sa saboda zabe ne da ɗaya daga cikin tsofaffin shugabanni ya sake dawowa ne ma sannan kuma abu na biyu kamar ita wato Kamala Harris da mace ce duk da cewa a wancan zubin ma akwai mace da ta taɓa fitowa amma wannan mace ne ke shugaban ƙasa wanda shi Biden da yi wata tantama bayan ya daga hannunta ya amince da dawowarta wannan akwai tarihi a cikin wannan zabe don haka ko shakka babu yan jaridu da kuma kafofin yada labarin Najeriya da ma za mu iya cewa wasu sassan Afrika sun karkata a yinda duk abin da yake faruwa ana sanar da mutane a kai dukkan gangamin neman zaɓe da ake zuwa jihohi daban-daban da su wayannan 'yan takara suke yi to za ki ga dukkan yawancin yan jaridu da kuma kamfanoni wato kamfanin labarai dai da gidajen talabijin da rediyo a makamantansu dukkan sukan karkata bare ma wani abu na ya faru na ji hankali nan da nan a cikin wato labari da ya faru na gaggawa da ake kira breaking news kafofin yada labarai yawanci zake ga suna ta badawa to ko shakka babu zamu iya cewa tabbas ɗan Najeriya da kuma abin da ya shafi yan jaridu sun karkata zuwa ga abin da ke faruwa a yanzu haka a Amurka har zuwa lokacin da za a yi zabe da ma bayan zabe da za a faɗi sakamako da makamantansu.
Masha Allah to ko akwai wani abu da ya fi ɗaukan hankali yan jarida ko kuma wani abu da aka fi mai da hankali a kai wajen ba da rahotannin wannan zaɓe?
To kin ga yanzu kamar zan kwatanta da Najeriya ƙasa ta akwai kiraye-kiraye da ake cewa a baiwa mata dama su ma su shiga siyasa a dama da su to amma waɗanda kamar suke ɗan ja da wannan batu za ki ga suna cewa ai ko ƙasar da Najeriya take koyi da ita Amurka bata taɓa samun shugaba na mace wato mace ba to don haka bai kamata ana wannan kiraye-kiraye ba ba amma yanzu wannan zabe duk da wancan kara an mata akwai wanda suka fito duk da ba su kai ga nasara ba wasu suna ga in dai kamar misali ta samu nasara to wannan batu da ake yawan kushe lamari a baiwa mata dama su masu a ga gudunmawansu ko kuma taka rawansu to in dai har kamar Kamala Harris ta samu nasara to kin ga an kauda wannan batun kenan sannan kuma shi Trump gashi a wancan karin yanda aka yaƙe shi ya tafi kuma in dai sake dawowa duk da wancan lokacin an nuna dai kamar an ga an kosa da lamarinsa to shin su Amurkawa ya ta Biden da kuma gwamnatinsa da ya yi shin sun kosa shi Trump ya sake dawowa kamar yadda Trump ne yake ta ikirari a sake dawowa da martabar Amurka a takensa yake ta ya zo hakan da gaske ne ko kuma yaya irin wanda wasu abubuwa ga kuma kafin ya je wannan irin kalubale da ya ta fuskanta na zuwa gaban shari'u da sauransu amma duk da haka wani abun da wasu suke ga kamar abun birgewa ne wani abun bai sa ya karaya ba yana ta bi a kai shi kotu a kai shi kaza duk da haka bai karaya ba to wasu na ce mai rabon ganin baɗi ko ana abin da ya gashi da yawa akwai abubuwa da yawa cikin wannan lamari na siyasa wanda su za ki ga masu fashin baki da yan jaridun suna ta nusar da mutane akan irin wannan abubuwa.
Wani irin tasiri rahotannin da yan jarida suke bayarwa a kafafen yaɗa labarai da jaridu ya yi ga fahimtar al'umma akan zaɓe ko kuma al'amuran siyasar Amurka?
Kwai daman su yan jaridu akwai taken da ake musu na cewa su ne suke nufar da mutane dukan abin da ke faruwa. Misali a nan Afirka da nan Najeriya wasu suna kokawa akan rashin samun kyakkyawan shugabanci da kuma abubuwa da dama a yanayin zaben Afirka irin su cin hanci da rashawa da dai babake da wasu kama daura da sauransu da ke faruwa. Yan jaridu suna ƙara nufar da 'yan Najeriya yanayin zaben Amurka. Dake ga ana zabe cikin kwanciyar hankali kuma ana criticism wato kushe ne haka cikin ma'ana wanda ba kaman mu ba baka yi saka fito a siyasance kace zaka kushewa wani abin nan mai a wannan tafiya da ake duka yin takara tana shagube tana kuma wani abubuwa haka na abin bandariya dan su samu goyen baya a wajen masu kada kuri'a da sauransu hakan bai hana kowa yana nuna bajintansa kana nuna gazawancin gwamnati wannan ma yana nuna gazawar gwamnatin da kuka yi da sauransu to wayannan dukan abin koyi ne su yan jaridu suke nuna wa yanayin siyasa da ke faruwa Amurka tun da dai Najeriya ko manta akan abin da ya shafi siyasa ta kan yi koyi ne da irin kasashe irin su Afirka ba ana nusar da
sukan
siyasar Najeriya eh haka abin da ke faruwa Amurka su ana yan jaridun Najeriya suna nusar da yan Najeriya da yan siyasansu da ma masu kada kuri'a gafa abin da ke faruwa Amurka kamata ya yi wato yan Najeriya su masu koyi da irin wannan to gaskiya zaben Amurka yana da tasiri sosai a yanayin siyasar Najeriya wanda su yan jaridu a koyaushe suna ta nusar da yan Najeriya haka.
To madalla an gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma ga Nasiru Adamu Ilhika da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da zaben Amurka na ranar 5 ga watan Nuwamban nan wato dai gobe kenan idan Allah ya kai mu.
Tasirin Amurka tattalin arziki tsaro da siyasar duniya ya sa tamkar babban zaben kasar ya shafi hatta waɗanda ba su da hurumin kada kuri'a. Da ɗaya daga shugabannin jiya na ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ Faruk Ma'azu har yanzu Amurka na jan zaranta kowane fanni na lamuran duniya.
Kasashe musamman masu tasowa irin kasashen Afirka da kuma gabar da tsakiya wanda ake tauye musu haƙoƙinsu su sami labasu da gata sai a yi abin da aka ga dama in Amurka ba ta shiga ciki lamari ta tausaya musu ba to sai ga a ƙarshe sun sha wahala kamar yadda ke faruwa yanzu a wasu kasashen a duniya. Shi yasa mutanen Najeriya suke da damuwa suke da interest sosai akan zaben Amurka. Barakan raba zaben Amurka da kuma abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya ba.
Haka ne shi ma tsohon shugaban kungiyar matasa ta Najeriya NYCN Murtala Garba na cewa yana da muhimmanci kyautata fatar daidaituwar demokuraɗiyya a Amurka don zama darasi ga sauran kasashen demokuraɗiyya.
Duk abin da zai shigo Amerika ya zama mai sassauci mai dama-dama domin mu samu zaman lafiya a Afirka mu samu zaman lafiya a kasashen duniya don ko mutum yaƙi ko ya so a yanzu kam headquarter duniya Amerika ne. Policy in America ina affecting kowa a duniya. Yanzu ka duba mu a Najeriya na abu kaɗan sai a ce wai dala ya hau. Allah ya sa wanda zai kawo mana ƙarshen yaƙe-yaƙen nan na Lebanon da Palestine duk ya tsaya. Kashe-kashe da ake sponsoring 'yan bindiga da ɓarayi a Afirka a kawo wanda zai tsayar da wannan abu.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya duba sharhin da jama'a ke yi inda ya aza bisa mizani da yanda ake samun akasi a Afirka.
Wanda suke kintata daga wurin harkar jami'o'i da binciken ilimi sai muke ganin kuma cewa ga wasu al'adu nan da an fi ganin su a kasashe masu tasowa ko kasashen da ake wa mulkin kama karya na shugabanni wanda suke zama har abada tsari na komai da kakanikai sai an zama shugaba ya fara nuna alama a kan zaben Amurka har mun fara ganin cewa wasu daga cikin 'yan siyasan su ana neman halaka shugabanni ko kuma ma an fara kona akwatunan zaben na farko-farko wanda baran zabe ake yin su ba wanda yana nuna cewa akwai matsuwa da damuwa akan samun mulki wanda da ba a ganin Amurka da irin wannan kuma yanda wasu 'yan siyasar sayan suke nuna cewa ko an ki ko an so sai sun yi mulki kamar yanda namu suka rinka nunawa Amurka demokratiyyar ta za ta samu raunin da za a dawo zabe ya zama na cewa ba shi yake tabbatar da abin da jama'a suke so ba.
Wani muhimmin lamari a sharhin shine zaman dindindin na 'yan siyasar Amurka a jam'iyyunsu duk da hakan baya hana wasu daga cikinsu cin gajiyar 'yancin mara wa ɗan hamayyarsu baya wanda hakan kamar a nan Najeriya sauya jam'iyya tamkar sauya riga ne. Nasiru Adamu Ilhika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla baki daya kuma da haka zamu nace tafarnar shirin namu na wannan lokaci sai a tara an jima da hantsi karfe 8 ga gwagwan Najeriya da Niger domin jin maimaitin shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin da yake an gabatar da shirin sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Bulawai da ya haba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif ki muku fatan alheri sai an jima ku.